الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين yawar al'ummar musulmi a kusan shekaru bakwai da suka gabata mun yi wata hutuba mai taken wasiƙa zuwa ga direbobi wadda a cikin ta muka yi bayanin dokokin hanya da matsayin shari'ar musulunci dangane da biyayya gare su ko kuma saba musu a yau bayan waɗannan shekaru za mu maimaita wannan hutuba bisa wata munasaba da ke zagayawa domin tunawa da waɗanda suka mutu saboda haɗura. Wajibin malamai ne da jagororin musulunci a koda yaushe su faɗakar da al'ummar musulmi ga abin da yake ya shafi rayuwarsu. Littafin Allah a gurinmu ƙari ne cikakke na rayuwa, kamar yadda gangar jiki ba ta da amfani idan ba rayuwa, haka rayuwar ba ta da amfani idan babu karanta wa Al-Qur'ani. To haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaqad awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard ala ila Allah tafiru al-umur. Hakika mun maka wahayi wani abu mai rayuwa, wani ruhi daga al'amarin mu. Ada baka san wani abu da ke masa littafi ba, ada baka san wani abu shi imani ba, amma sai muka saukar maka da shi domin ya zama haske da muke shirye da wanda muka ga dama da cikin bayan mu da shi, kuma hakika kai kana shirye da mutane zuwa ga hanya mai tsakiya. A lokacin da Sayyidina Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma suka kaima sahabiya Ummu Aymana ziyara, saboda su ne mata kewa da irin ziyarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai mata bayan rasuwarsa, sai ta fashe da kuka, suka rika ba ta hakuri, suna ta ba ke kadai kai rashin manzon Allah ba, dukkan mu ne muka rashin manzon Allah. Take ba wannan ma nake yi makuka ba, ina kuka ne saboda yankewar wahayi wanda yake shiryar da mu a kullum ga abin da muke bukata. Don haka ya kuyi wa musulmi babu wani motsi da muke yi ga rayuwa face akwai wani hukuncin Allah a dangane da shi. Ya ku bayin Allah, addinin musulunci ya kula da hanya, kulawa mai girma, kasancewar ta haƙƙi ne mallaki ga kowa da kowa, kuma wurin da babu makawa kowa yana da buƙatar yi amfani da shi. A cikin littafin Allah maɗaukakin sarki ya yi magana wasu ladubban hanya da ladubban tafiya, kamar inda yake cewa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, bayin Ubangiji mai rahama suna tafiya da sassauci a cikin ƙasa, ba su tafiya ta takama da sinƙaho da nuna faɗi da liwasa da gwadin isa da ƙasaita. Tabaraka ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha, kada ka rika tafiya kana kuri a cikin ƙasa, innaka lan takhriqa al ard, duk karfinka baka huda ƙasa, walan tablugha aljibala tula, ba za ka cimma duwatsu ga tsawo ba, duk yadda ka rinka miƙa wuya kana nuna isa da kuri da ƙasaita. A hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ladubban hanya da tafiya a kanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wal julusa fi turuqat, ina yi muku kashedi a zama a kan hanyoyin jama'a. Suka ce ya manzo Allah, wuraren da muke zaunawa wuri ne da dole mu samu dan wuri mu zauna mu yi fira. Sallallahu alaihi wasallam ce fa iza abaitum
إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا هب دول إن يكون أيا أكان هنيا يكبا هنيا هكينتا سكت وما حقه يا رسول الله هنيا ولي هكي سكي شيء يتي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبين دا حكين هنيا كامي إدنك كدك حراري وني كدك ليك إدن كد حرام كدك سا إلى نون كد أبين دا بحكين كبا كدك ليك إن أسرم تانين الأورو رنسو سلو وكف الأذى إن كان طيك هنيا أتركة تتواني كدك جيفا موني مقامة دذاك تتشيشي وكدونا بيس هنيا دذاك كنجي وسا ورين تفيا ورد السلام idan gal sai da kai ka amsa wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Idan kaga abin da ya kamata ka sa ai na alheri kai wa'azi ai, idan kaga abin da ake wanda bai dace ba ka tsawatar ka da ai shi. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, kai murna kai farin ciki kai mur kai murmushi ga fuskar dan uwanka sadaka ne. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sadaka, kai wa'azi ayi ajin kwarai ko kai wa'azi a bar mugun aiki shi ma sadaka ne. Wa irshaduka fi ardi dhalali laka sadaka, wani ya bace hanya ka gwada mashi inda addaidai ya zo kan rawun ya rasa ina za ka dauke zuwa garin da zai je ko gwada zai je ka nuna masa wallahi ka sadaka ne. وبصرك الرجل الرديئ البصر لك صلاة متبين دقلن سبايا دكتو ككاما أنه سكتل لك عشي تيسي شي ما سرق عنه. وإماطتك الحجر والشوكة والعظمة عن الطريق لك صلاة كترد دوتي فوق أيا فوق أشي كتوتي كهن يركد ولي تتو وأنه ما سرق عنه. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صلاة ka tara bokitin wani ka zuba masa ruwa maimakon naka ko ka ciko wasakinka ko guga ka zuba ga tulun wani shi ma manzo Allah ya ce sadaka. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqul la'anai, kai hattara da abubuwa biyu masu jawo zagi masu jawo la'anta. Suka ce menene ya rasulullah, yace alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhilli, mutumin da zai je kashi a bisa hanya ko ya samu inuwar da mutane ke sha ya kashi ko bin najasa ko fitsari, wannan yana jawo zagi da la'anta. Ya ku bayin Allah, idan muka yi kyakkyawan nazari ga shari'ar musulunci za mu tarar da ta shata dokoki ga bin hanyoyi kamar haka. Na farko, ba a son tafiya mai nuna kasaita da takama da ji da kai, sawa'un ƙasa mutum yake tafiya ko bisa abin hawa yake tafiya. To haka irin abin da matasa ke yi musamman idan ana bukukuwan aure ko ranar sallah ko wasanni na nuna takama da ababen hawa, wannan haramun musamman in ka haɗa wannan da kasadar da ke cikinsa ga rayukan masu abin hawa da sauran bayin Allah waɗanda ke bisa hanya ko suke gefe. Doka ta biyu, an wajabta mutum ya kame muryarsa kada ya cuta ma kowa da ita, za ka baya halalta mutum ya tafi kan hanya yana ɗaga muryarsa da waka ko duk wata magana mai damun mutane. Haka mutumin da yake tuka mota ko keke napep bai halalta ya kunna rediyo yadda zai dani mutane na kan hanya ko yayi oda wadda za ta sa mutane su tsargu sai idan bukata haka ta kama. Asali Bature yayi oda ne saboda dabbobi, domin shi mutum yana da idanu yana da hankali da yake ganin abin hawa. To in bai zama dole ba, baya halarta ka dami mutane da ƙara musamman idan motarka tana da babbar oda wadda take tada hankalin mutane. Doka ta uku, wajibi ne musulmi ya kame ganinsa daga abin da bai halalta. Wani lokaci za ka lura in aka tsaya wurin trafik musamman da daddare, sai ka ga wani yana kunna dogon haske yana liƙe abin da ke cikin motocin mutane ya Allah wani ya dauki matarsa ko yar uwarsa to irin wannan inda rana ne baka ma sai iyaka yadda yake saki idanunsa yana kallata kallace bisa titi ba doka ta hudu ita ce hana tutarwa duk wata magana ko dubi ko duk aikin da zai tuta ma wani akan hanya haram ne dubi yadda Allah subhanahu wataala yayi tanadin lada ga wanda ya tutar da wanda ya kawar da tuta da kazanta daga kan hanyar mutane har adil sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ga wani mutum a cikin aljanna yana tashewarsa yana holewarsa yana morewarsa a dalilin wani itse da ya gani mai cutar da mutane akan hanya ya kawar da shi a wani hadisi adil sallallahu alaihi wasallam yake cewa a daidai lokacin da wani mutum yake cikin tafiya sai ya tarar da wani itse mai tsaya akan hanya sai ya gusar da shi sai Allah ta'ala ya gode masa sai Allah ta'ala ya gafarta masa wannan hadisi da ce sai muslim shine hadisi na 1914 a lokacin da Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu ya shawarci manzo Allah sai manzo Allah faɗa mini wani abu wanda zai amfane ni manzo Allah sai ya ce ka kawar da cuta daga hanyar mutane to wace irin hukuma muke zaton Allah zai yi ga wanda yake kawo mutane cuta akan hanyoyinsu ka kawo shara ka zuwa bisa hanya zaka aiki gidanka ka toshe hanya da yashi ko duwatsu ko ka bude kwatar gidanka tana bi ta gaban inda jama'a ke wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kiyaye abubuwan da ke jawo la'ana guda biyu kamar da muka riga muka faɗe su a baya ya ku bayan Allah kunta ta hanyar jama'a saboda taron suna ko aure ko zaman makoki kai ko saboda sallar juma'a baya halarta baya halarta a toshe hanyoyin mutane saboda za a yi sallah kuma wajibi ne ga duk wanda zai ajiye abin hawa ya je don ya zo ta lalura ya tabbatar da ya ajiye shi inda bai cuta ma kowa ba ko bai dauki alhakin kowa ba bai toshe hanya ba malamai sun hana dasa itse bisa hanya sai fa idan doka ta ware wani gefe na hanya zuwa wasu mitoci tsakani da titi inda aka yi a dasa itse a wannan lokaci ya halarta musulmi ya dasa itse daidai iya inda doka ta yi tanadi ya ku bayin Allah yana da kyau mu sani cewa a musulunci hanya mallakar kowa da kowa ce wannan ka'ida sai da malaman musulunci suka haɗu a kanta bisa ga haka baya halarta mutum ya ware wani ɓangare na hanyar mutane don amfaninsa shi kaɗai ko amfanin iyalansa kamar mutum ya gina matattarar ruwan gidansa saka wai a kan hanya ko ya ajiye motarsa a kan hanya ko ya gina wani ɓangare na hanya sai duk abinda zai hana mutane amfani da wani ɓangare na hanya to laifi ne a dokar shari'ar musulunci wanda ya samu asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la darar wala dirar ba yadda ka cutar ba ba yadda ka ɗauki cuta ba ba yadda ka yi amfani da kai don a cutar da wani ba to a don haushi shine sai ka ga mutum ya buɗe ba kwararar gidansa kana kwarara a kan hanya kana tumbatsun ƙazanta kana wari mutane suna tsallakawa a cikin hattara wani yana faɗawa musamman ya cika sallah da asuba ko kuma mutane su ɗauki duwatsu su tattara rabin hanya saboda wai kada a kutsa ta gefen gidansu alhalin hanya tana da nata tsari tana da tata iyaka idan kai ka matsa gidanka da hanya to kai ne ka zama baka san gidane yana da kyau mu sani cewa hanya a musulunci wuri ne amintacce wannan yasa Allah ta'ala ya tsananta hukunci ga duk wanda yake tsoratar da mutane akan hanya kamar yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane Allah ta'ala ce innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardh Allah ya kira ƴan fashi a matsayin masu faɗa da Allah da manzon shi kuma ya yanke musu hukuncin kisa da nau'o'i na wulaƙanci daban-daban آية 33 في سورة المائدة. daga cikin dokokin addinin musulunci game da hanya shine cewa idan shugabanni suka shata tsarin yadda za a yi tafiya to wajibi ne a yi da'a ga wannan kamar yadda Sheikh Allama Muhammad Ibn Salim Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin fatawarsa yace yana kiyaye wa ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum duk abin da shugabanni suka shata na doka idan bai saba ba dokar Allah ba ari ne na tafiyar da rayuwa wajibi ne a bishi haka shi ma al'allama Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala ya fata wani imamu Suyuti rahimahullah a cikin al'asbahu wa nadha'ir ya kawo wannan ka'ida ta wajibcin bin doka ta shugabanni saboda tabbatar da maslaha ta mutane haka majmu'ul fiqh al-islami al-alami shi ma ya yi fatawa akan wannan ya ku bayin Allah haɗurra da ake samu akan hanya wanda ake cewa road traffic accident su ne abu na uku mafi girma wanda yake jawo asarar rayuka gabaɗaya a duniya banda yawan nakasa mutane da tozar talatiyar su da yake a Najeriya muna da jimillar hanyoyi waɗanda sun kai tsawon kilomita 194 da 394 kilomita mana kusan kilomita 195 na hanyoyin gare mu a Najeriya amma fa duk galibin su tsofaffin hanyoyi ne galibin sun wuce shekara 30 gashi babu jiragen ƙasa wayanda a duniya yau suke rage hanyoyin motoci suke rage cinkoso a hanyoyin motoci sannan ga yawan ƙaruwar motoci da sauran ababen hawa wanda a kullum a hawa yake misali a shekara ta 2013 an kaddara akwai ababen hawa miliyan 8 a Najeriya amma ana hasashen nan da baɗi 2020 to ababen hawa a Najeriya za su zarce miliyan 20 ku duba kawai keke na fes a shekara uku zuwa yau guda nawa ne a suka shigo a birnin Sokoto kawai alal misali to tare da haka Najeriya na cikin inda yake ko ina ya waita haɗura a lokacin da ƙasar Ingila a cikin kowane abin hawa 100,000 guda 15 ke yin hatsari a Amerika a cikin kowane abin hawa 100,000 guda 7 ke yin hatsari a Najeriya abin da ke hatsari mota 1,024 a cikin kowace wata 100,000 a Najeriya na duba a yau shafin Bureau of Statistics babu wata kidaya ta haɗura a wannan shekara da suka sa 2019 amma a last quarter na shekarar bara September zuwa December sun ce an yi haɗari a Najeriya 2,530 wanda ya jikkata mutane 861 manya sun kai 700,000 a ciki yara sun zarce 500 mata 212 a cikin waɗannan haɗura an rasa rayukan mutane 1,538 jaridar Premium Times ta 5 ga watan June na wannan shekara ta ruwaito wani rahoto daga hukumar kiyaye haɗura da ya nuna cewa a cikin wata uku katal an yi haɗari 1,618 akwai an rasa mutane 1,618 daga cikin jimillar haɗari 2,577 a cikin wata uku katal a Najeriya so a kowace ƙasa a duniya tsakanin kaso 1-3 na arzikinta yana tafiya ne ga haɗura rayuka kadarori ababen hawa lafiyar da ke salwanta wadda da ita ake aiki domin a nemi kuɗi wannan yasa a shekara ta 2010 majalisar ɗinkin duniya ta shata wasu hanyoyi da zuwa shekaru 10 ma'ana 2010 zuwa 2020 za a caji aƙalla rayukan mutane miliyan 5 da wasu ƙa'idodi da suka sanya wai da cikinsu akwai tabbatar da lafiya hanyoyi, akwai tabbata dokoki na hanya, akwai inganta ababen hawa da lafiyarsu, akwai tabbatar da lafiyar matuƙa, akwai kuma samar da agaji na gaggawa ga waɗanda suka auka a cikin hatsari. Don muka lura a Najeriya duk waɗannan abubuwa akwai su a matsayin doka, amma a wajen aiwatarwa nan ne muke da matsala. Muna da dokoki da akwai su a rubuce, amma har kamanta da na aiki da su. Misali, hana tuƙin bashaya, hana tuƙin ƙananan yara, hana tuƙa tsofaffin motoci, hana gudun ganganci, hana overloading, hana manyan motoci yawo da rana a cikin birane, sa hular kwano ga masu abu da sauransu da sauransu. Sai zaman su kamar hukumar kiyaye haɗura abinda ya dame ka, ka ɗaura belt. In ka ɗaura belt, wassalamu alaikum. Idan ka tsaye da kai kana ɗaure da belt, kusan ba a tambayar ka komi. Abu na biyu, ana iya tambayar ka driver's license. Shi kuma driver's license a yau a Najeriya ya zama identity, ID card. Ba alama ce mai nuna ka kware da tuƙi ba, saboda yana da wahala wanda zai je neman license a yi mashi irin jarabawa da ake lokacin da mu muka nemi license shekaru 25 da suka wuce. Ya ku al'ummar musulmi, haɗura iri huɗu ne. Akwai haɗari wanda ƙaddara Allah ta kawo zalla, kamar faɗuwar tsawa, tsananta guguwa, ruwan sama da makamantansu. Akwai hatsari wanda rashin lafiyar hanya yake jawowa, kamar faɗuwar mota saboda ramuka ko mugunyar fana ko sulɗin kwanta da sauransu. Akwai haɗurran da rashin lafiya abin hawa ke kawowa, kamar fashewar taya, zamewar birki da sauransu. Da akwai hatsarin da laifi ne kaso kam na ɗan adam, ko direba, ko mai tsallaka titi, ko na getin hanya, abubuwa daban-daban. Da abinda masana suka ce, a kowane hatsari laifin ɗan adam ya fi yawa. Saboda idan muka duba da kyau, duk lokacin da aka yi hatsari yana da wuya ka rasa akwai sakacin ɗan adam a ciki. Misali, mun ce ƙaddara ta guguwa ta taso. To idan guguwa ta taso, wanda za ta iya kifar da mota, me zai hana direba ya fakin? Me zai hana ya dibi lafiyayyen wuri ya tsayar da motarsa? Idan taya ta fashe, ka bincika za ka tarar da expired tire, ko kuma tuntuni ta nuna alama amma ya ƙi canza. Idan ababen hawa biyu suka ci karo, za ka tarar da ba kowannen su yake a kan layin doka ba. Idan da dare ne, za ka iski ƙila akwai wanda ba ta da hisila, ko kuma ta yi abin nan ta safi cillu fiye da yadda ya kamata, ko kuma ana gudu wanda ya zarce doka, wanda ya zarce cikin gari idan cikin gari ne, ko a daji idan a daji. To kaga shi misali wanda ya aron hannu har aka yi hatsari, shi wannan wani uzuri yake da shi? Wani hanzari zai ba wa Allah idan an rasa rayuwa ko an salwantar da lafiya? Wani lokaci da aka yi hatsari, in ka dubi wanda yake jaye da abin hawan, ila hankalinsa ma ba isasshe ba ne. Misali, ba yadda kai tuƙi lokacin da ke cikin tsananin damuwa ko baƙin ciki ba, ko tsananta fushi, ko makamancin wannan. To idan wanda ya je hatsari, me zai ce ma Allah idan an salwantar da rayuwa a kan wannan? Abin da yau zama mu sani, ba wai hisabin duniya ne matsala ba, hisabin lahira. Idan ka kaɗe mutum a nan ya rasa ransa, wataƙila in aka zo za a shekara 7 ana shari'a, in har an ja shari'a, wataƙila in uwansa su ce sun yafe, hukuncin da Allah zai baka a lahira shi ne abin da ya kamata a lura da shi. Saƙo zuwa ga hukumomi masu ke haɗura, wanda a yau alhamdulillah muna tare da shugabanninsu da manya-manyan jami'ansu a wannan masallaci. Wannan hukuma ta kiyaye haɗura an kafa ta shekara 1988, saboda a kawo a take birki ga yawaita haɗura a wancan lokaci a Najeriya. Ina so in ji hankalinku jami'an wannan ma'aikata musulmi ku sani ta wannan aiki ba wai aiki ne na neman kuɗi kai kuke ba aiki ne na jihadin kare rayuka da lafiya da aminci da zaman lafiyar jama'a saboda idan kuka kyautata niyyar ku gare shi yana iya zama kyakkyawar hanyar zuwan ku aljanna yana iya zama hanya babba ta samun lada a gare ku amma fa duk wani sakaci da za ku yi ku kyale mara gaskiya wanda yake mugun gudu mai fitila daya ko mai fitillu da yawa ko mai raunin birki ko mai gogaggun tayoyi ko mai yawan hayaki ko wanda bai kware ga tuki ba duk wani sakaci da za ku yi duk abin da ya faru to fa Allah tabaraka ta'ala sai ya tambaye ku wani babban nauyi da yake wajibi akan wannan hukuma shine ilmantar da mutane da fadakar da su yanzu misali babu wata dokar da hukumar ke hadura kada mu da ita kamar daura bai amma su nawa ne ake wayar da kan mutane game da muhimmancin bensu din nan ina zaton har yau sai da rabin masu tuka din hawa ba su muhimmancin bensu ba sun dai san doka ta ce a sa ba sun ji a lokacin da aka zo hatsari kai wani wawan taka birki ka sun tuko wannan bensin shi kadai ne abinda zai zama sarki na rayuwarka da lafiyar duk da billboard wannan wanda ya kamata a ce a garuruwa an sa shi ko'ina wanda ke karantar da mutane ba kowane gari ne za ka gan shi ba a da kafin duniya ta ci gaba idan ka sayi abin hawa doka ta yi tanadin sai ka tanadi bawa wanda zai rika tafiya gaban ka yana cewa mutane su jaye a yau a abin hawanka akwai fitila akwai oda akwai traficator akwai birki akwai abubuwa daban-daban hukumomin da abin ya shafa yana da kyau su mai da hankali ga kyautata hanyoyi da yalwata su da sanya alamomin da ke jagora ga mai tuki abin haushi ne a ce sama da shekaru 40 da sakkwato har zuwa Lagos hanyar nan ce muke amfani ne da sakkwato har zuwa Kano ita ce saboda ni a wannan lokacin da aka gina waɗannan hanyoyi daga sakkwato zuwa Lagos a sati ba a samun mota 20 daga sakkwato zuwa Kano a sati ba a samun mota 7 yau inda za ka daɗa hanyar Lagos a mafa ko a kwanta gora kai ko a nan jega a cikin minti 30 ɗaruruwan motoci za su samu amma daga rehabilitation sai menene babu reconstruction kullum cikin ramuka muke da shi fitar samo kwanta wadda an matatta wadda bayan shekara biyu ko uku hanya za ta koma lalacewa ya kamata a ce zuwa yau idan mutum zai tashi daga Sokoto zuwa Kano ya zama wata hanya ce daban zai bi ba wata ta ƙarni na 19 ba ya za ka wata hanya wadda ci awa uku kana iya nisa kuma ba sai ka ratsa wasu garuruwa ba wanda duniya a yau duk inda aka ci gaba haka ne ya kuma tafiya na cikin gari da na waje ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanadi wasu hanyoyi na aminci masu amfani na farko lokacin da za ka fita gidanka ka yi addu'a babu security kamar wannan wanda lokacin da yake fita ko bismillah ba zai fita gidanka ne alhali akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda in ka fita bayan ka yi wannan addu'a da lafiyarka da mutuncinka da gidanka da iyalanka duk Allah ta'ala ya alƙawarin zai tsare maka sannan addu'ar hawan abin hawa wadda tana nan cikin surori tana cikin suratu daga cikin surorin hawamin subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna zukhruku sultu zukhruk sai addu'ar mata fi duk lokacin da zaka bar iyalanka zuwa wani gari mai nisa ne ko mara nisa akwai addu'a ta mata fi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi domin tsaron kanka da tsaron iyalinka idan ka bi waɗannan dokoki sannan kai musu rakiya da addu'o'i to tabbas kana cikin tsarin Allah duk inda zaka je da inda zaka dawo idan kuma Allah ta'ala ya zarce ka da wata kaddara to za ta zo maka da sauki sannan Allah tabaraka ta'ala zai baka lada akan ta abin da ya faru na hasara da talafa lafiyar wani ko rayuwarsa kuma Allah ta'ala ba zai kama ka da nisi ba idan har ka bi waɗannan dokoki da musulunci ya shafa daga ƙarshe maganar rike boda ba zan yi magana akan abinda hukuma ta yi ya dace ko bai dace ba don ba mukabila ne in yi wannan ba na dai san wasu sun ji dadi wasu ba su ji dadi ba kuma waɗanda ba su ji dadin ba sun fi yawa amma da yawa abinda aka yi don gyara ba lalle ne ya dace dama mutane ne ba abinda ya dame ni me muke tsammani me muke fata idan an bude boda a nan gaba muna fata a samu da kyakkyawan tsari wanda zai sa a shigo da nagartattun abubuwa ababen hawa lafiyayyu abinci nagartacce kayayyakin masarufi na kwarai sannan ta yadda gwamnatinmu da mukanmu za mu amfana sai kamata a ce za ka sayi mota ta miliyan uku tsakanin gwamnatin kwatano da ta Nijar su caje ka wajen miliyan guda tsakanin kai da dilan da ya kawo amma ka shigo Najeriya hukumar Najeriya ko kuma wata sannan a lokacin da za a buɗe hanyoyi a buɗe su gaba ɗaya ta yadda ba dole ne sai mun yi zagaye mun ba ko wata ƙasa haraji ba zare da ƙasashen da ake kawo su a saukar da su yanzu mu kanmu ne za mu ƙaru da abin da ake buƙata da ƙarshe ina jinjina da sa albarka da godiya ga Allah tabaraka wataala bisa ga matakin da muka ji an ɗauka a jiya na kafa kwamitin wata sabuwar jami'a mai suna Assalam International University a Nigeria wanda kungiyar jama'atu zan tsira a kamata sunna ta kaddamar jiya a garin Hadeja wannan mataki ne mai kyau wanda ya nuna hangin nesa da kokarin samar da cigaba muna roƙon Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa muna cikin da za su samu damar ba da gudunmuwa ga wannan jami'a idan ta kafu a ƙarshen ƙarshe wannan wata na Rabiul Awwal kuma yanda muka sani wata ne da wayanda ba su fahimci sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna yawaita bukukuwa da sunan mauludin manzo Allah a cikinsa to tunda kai malamai sun sha fadakarwa an sha lurarwa a nan kan bimbarin mun yi huduba game da sunan manzo Allah darajar manzo Allah matsayin manzo Allah wajibin kaunarsa yadda ake sunan manzo Allah ba dole ne sai a wutar Rabiul Awwal ba amma abin da ya ja hankalina shine a shekarar bana akwai wani canji mai ban tsoro wanda yake nuna wato darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan mutane har wani ana buƙatar a saki inganta inda zaka ga mutane suna rawa irin rawar ƴan banjo irin rawar ƴan iska abinda duk mai hankali ya san haramun ne suna birthday ya manzo Allah birthday manzo Allah happy birthday ya manzo Allah wajibi ne ga dukkan wanda ke da iko ne ya faɗi fati kiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyamata ne waɗannan abubuwa sadan ba da wannan ne zaka gure kana son manzo Allah ba da tabbaka addinin sa da aiki da sunnar sa da tsayawa inda ya tsayar da shi shi yasa muke cewa addinin da Allah da manzo ya zo da shi dole ne ya zayyana da iyaka yanzu yadda nake huduban nan a gaban ku haka ko ina juma'a ake huduba sannan ayi sallah ba inda ake fara sallah sannan ayi huduba sannan yadda zan yi juma'a raka'a biyu in jagorance ku haka duk duniya za a yi ba inda za a yi raka'a hudu yadda muka yi sallar asuba raka'a biyu a sakkwato duk duniya haka aka yi a kowace raka'a ruku'i ɗaya muke mata sujuda biyu muke mata duk duniya saboda ni saboda ibada ce da Allah da manzo yake ai ga wanda yake kamar duk abin da ba Allah ya kawo shi ba ko kullun ci gaba yake kullun fadada yake kullun kari yake zaka asalin mauludi yan shi'a da suka kago shi a fatimiyya batiniya sun kago shi ne kawai don a shakata a ci abinci a ci ayi murnar tuna manzo Allah sallallahu alaihi daga baya abai kai ga wato kade kade aka kai ga rufi kasuwanni aka kai ga mai da abin wato wani irin buki wanda ya wuce buki sallah karama da sallah babba alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su kadai ne idu guda biyu da ya amince mana mu yi da yau har an kai mu an dawo abinda ake yi a coci shi ake zuwa a masallaci abinda ake yi a wurin shaye-shayen giya na irin nau'i na raye-raye na batsa da haɗa maza da mata da tuma da faɗuwa a ce wannan shi ne murnar kunin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sai mun ware hudu ba akan wannan ba amma muna jan hankalin musulmi da cewa waɗannan abubuwa kullum idan suna faruwa to kusan Allah yana in sauka a cikin mutane domin izini da addini ba abu ne da Allah tabaraka ta'ala yake lamu ne sa ba Allah ka muna garkuwa daga fitina Allah ka samu kama da duniya lafiya Allah ka rufa asirin mu Allah ka zauna da birnin Saffato lafiya Allah ka abinta da birnin Saffato da kewaye Allah wannan jiha ta muka ƙara bunƙasa arzikinta ka ba ƙara tabbatar da zaman lafiya a cikinta shugabannin mu Allah ka musu jagora malaman mu Allah ka daidaitar da su matasan mu Allah ka shiryar da su matan mu Allah ka tsare su ƴaƴan mu Allah ka yi albarka gare su rayuwar mu gaba daya Allah ka sake kyau ka sa mu cikin imani mu gama lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fa anna ya maulana innaka hu karim ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى أن يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون